له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren uku ga watan Zulqa'ida. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428, daidai da 11 ga watan Nuwamba shekara ta 2007. A wannan lokacin ya kamata mu yi karatu tare da sharhin littafin arba'una hadith da kuma babban sharhin shi Jami'ul Ulum wal Hikam. Sai dai kuma mun ainihin mai da wannan majalisi a yanzu ya zama wani majalisi da za mu tattauna game da fa'idojin da ke cikin wani hadisi na Abdullahi dan Umar wanda aka fi sani shi da ainihin hadisul ghar. Wannan hadisi yana dauke da mas'aloli daga cikin mas'alolin aqida, cewa kowane musulmi ya zama mumini wanda ya yarda da Allah a inda yake, a duk halin da ya samu kanshi kada ainihin ya rabu da Allah. Wannan hadisi ya zo da mas'aloli daga cikin mas'alolin amana, kula da amanar da ainihin aka bari a hannunka. Sannan wannan hadisi ya zo da ainihin gargadi akan cewa kada wadatar dukiya ta ɗibe ka ka zama ainihin fasiki, mazinaci, ko mai luwaɗi, ko makamantan haka. Hadisin nan al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin shi a wurare ainihin wato biyu muhimmai. Daga cikin waɗannan wurare akwai lamba ta 3278 da kuma lamba ta 2102 daidai. A nan wurin ya kira shi hadisul ghar, a lamba ta 3278 hadisul ghar. Malaman hadisi a wurinsu kowane hadisi ya shahara, yana da suna. Hadisin da bai shahara ba shi ne za ka ji ba su sa wa suna ba. Kamar yadda yaren islamiyya dukkan littafin da ya shahara a wurinsu yana da suna, sai fa kaga ɗan islamiyya da ɗan karatun zaure su suka sanya wa littafin fiqhun farko da ake karanta na malikiya a Najeriya Qawa'idi. Ba wai sunan littafin kenan ba, amma al'adar mutane a Najeriya tun daga ɗan islamiyya har masu karatun zoro su ne karatun farko ko karatun da ke shafin farko na littafin sai su mai da shi ya zama ainihin sunan littafin. Saboda mai littafin ya ce haza kitabu qawa'idi salati, wannan littafi ne na ka'idojin sallah, sai aka sa mai qawa'idi. Ina fata an gane. Arba'una hadith kuma sai a kira shi da arba'una hadith, amma mafi yawancin yan islamiya musamman ƙanana a garin Kano sai su ce alhadithul awwal. Da sun zo sun ce maka akwai alhadithul awwal, to suna nufin arba'una hadith. Kaga yadda al'amarin yake. Malaman hadisi da suka dubi wani hadisi na Zulyadaini, wani mutum wanda ya ainihin tattauna wata matsala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan matsalar sallah, daga ƙarshe waye gari yayi dace, sai malamai suka sa wa hadisin hadisin Zulyadaini, har sunan Zulyadaini ya shahara, hadisin shi ya shahara. Wannan hadisin an sa mishi hadisul ghar ne saboda wata matsala ce da ta shafi wasu ainihin wato jama'a daga cikin ainihin mabiya annabawa, sanin aka sa mishi hadisul ghar. Amma za ka yi mamaki, Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne a ƙarƙashin kitabu ahadisul anbiya'i, littafin da ke bayani akan labari ko kuma zance bayanai dangane da annabawa. Waɗannan mutanen ba annabawa ba ne, amma me yasa kuma ya kawo a ƙarƙashi? Dan ya nuna cewa abin da yake nufi da hadisan annabawa shine annabawa da jama'arsu, ma'ana waɗannan wasu jama'a ne daga cikin jama'ar wani annabi daga cikin annabawa waɗanda ainihin suka gabata. Sai mu saurari wannan hadisi tare da fa'idojin da yake ɗauke da su insha Allah. A inda al-Imam al-Bukhari yace haddathana Isma'il ibn Khalil qala akhbarana Ali ibn Mus'hir an Ubaydillah ibn Umar an Nafi' عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرك من أرز فذهب وترك وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت أعمل إلى تلك البقر فسقها، فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له أعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانصاحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أن كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوايا، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانصاحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة أم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. جماعة كنت وانا أينه الرواية الحديثي دوانا أينه اللفظي وان دوانا أصل الحديثي إمام البخاري ده مسلم ده إمام أحمد سوسك رويتوش حديثي نفعيه ده جتكين حديثا ده صحابي عبد الله ده عمر سك رويتو كما يدامك جعنا. الإمام البخاري تحدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم آياتي عبد الله بن عمر نيكي مغانا يتي بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون منظر الله يتي وترانا وسمتاني قداء قد جتكين جماعة دسوك قباتيكو سيسكي وتتفيا تسنا تكين تفيا إذ أصابهم مطر في هدري يتاسو وأنهم هدري في رواه a cikin wata riwaya wadda ta zo a cikin sahihul bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad din sai aka ce ga duhun dare ga tsakiyar daji sannan ga kuma ruwa ya taso ma'ana suna cikin tafiya a cikin daji ga dare yayi ga kuma ruwa ya taso suka rasa idda za su sa'awu ila gari sai suka tattaru sai suka shiga cikin ainihin wani kogo sun shiga dan su fake ruwa sannan kuma su fake dare sannan kuma gashi tsakiyar daji amma kuma sai ainihin shi wannan kogo sai ya tsinke da su kamar yadda wata riwaya ta bayyana sai wani dutse gangaro daga sama sai ya fado sai ya zo ya danne kofar kogon faqala ba'dhum li ba'd sai wasu su suka ce wa fashin su ma'ana yanzu sai shawara tsakanin su wani daga ciki ne sai ya magana ko wasu daga cikin su sai suka yi magana da dan uwan su suka ce innahu wallahi ya haula wallahi mu ne muku rantsuwa da Allah ya ku waɗannan ƴan uwa namu la yunjikum illa sidqu babu abinda zai kubutar da ku daga wannan halin sai gaskiya kuma wannan magana tana daga cikin fa'idojin da zamu samu na wannan hadisi da wannan lafazin hali ne suka shiga na kakani kai halin ni yasu halin ihun ka banza halin da Allah ya tattara gaba ɗaya a cikin alqur'ani ya siffanta shi da cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard ha a ilahum ma Allah a ilahum ma Allah wannan magana abin ajinjina kai ne a dube ta da kyau Allah yace amman yujibul mutarra idza da'ahu yanzu nan wanda yake amsawa ne larura mai kunci mai bukata a yayin da mai bukata ya kiraye shi sannan kuma ya sanya ku kune sarakuna kune ke rike da mulki da iko a bayan kasa yanzu akwai yakshifu su'a sannan yake yaye bakin ciki da damuwa sai yace a ilahum ma Allah akwai wani Allah bayan Allah da yake yin wannan mana akwai wanda in ka shiga bala'i ka kira shi zai iya amsa maka yanzu jama'a ku dubi wannan halin kogon dutse in baka san kogon dutse ba rami ne a cikin dutsa sai ka shiga ba taga ba ko ina kofar da ka shiga kuma sai wani dutse ya sakko daga sama ya zo sai ya dode ta wanda a ka'ida idan nauyi ta sama da kai yake yana da wahalar turewa ka duba da kyau ka gani ba za ka shiga rijiya ya zama murfin rijiyar mai nauyi ne yana da wahala ka samu tsayuwa kyakkyawar tsayuwa da za ka iya danno murfin saboda ba ka da ƙarfi ta ƙasa amma in dannawa ne kana iya sassauce ƙarfinka gaba ɗaya ka danna abin saboda haka dutsen nan da ya gangaro ya doɗe musu ƙofar kogon su da kansu sai suka ce wa junansu ku sani da cewa babu abin da zai kubutar da ku a nan sai gaskiya wace gaskiyar ita ce gaskiyar da kuka taɓa aikatawa a rayuwarku ko gaskiyar da kuka taɓa yarda da ita a rayuwarku ko gaskiyar da kuka taɓa imani da ita a rayuwarku ko da kuka taɓa faɗi a rayuwarku yanzu jama'a an rasa wanda zai tashi a Najeriya ya faɗa mana irin wannan kalmar a rasa wanda zai shiga cikin senate ya ce babu halin da zai fitar da ƙasar nan daga halin da take ciki sai gaskiya a gina wa yan Niger Delta makaranta ko a gina musu menene ko a gina musu menene ko a yi musu menene ba wannan ne zai tsaye da fitinar Niger Delta ba abinda zai tsaye da fitinar Niger Delta ita ce me as-sidqu gaskiya abin da zai tsaye da fitinar 'yan baba a Kano da 'yan kalari a Gombe da 'yan tsara suka a Zaria da 'yan ecomas a Borno abin da zai tsaye da wannan fitinar ita ce ne as-sidqu ƙarya ce ta jawo wannan fitinar ƙarya kuma abin da take haifarwa shi ne mai zalunci idan zalunci ya biyo baya to shikenan sai ta'addanci sai ya bayyana don haka ku ji abin da yake ce musu babu abin da zai kubutar da ku a cikin halin da kuka shiga sai gaskiya yanzu jama'a 'yan siyasa ba za su so jin waɗannan maganganun ba 'yan siyasan yanzu ba sa son su ji an yi maganar gaskiya me yasa saboda kafin zaɓe ya zo sun shirya ƙarya malaman da ke goyon bayansu ba sa son su ji irin wannan maganar saboda me saboda su ne in aka yi zalunci aka yi ƙarya suke fitowa su rinka neman taushe gaskiya da ayoyin da suke bankara su da waɗanda suke murɗewa wallahi a ba malamai kujerar hajji ko ta umara ko a biya musu kuɗin sadaki ko a yi musu ragon suna ko a sai musu gida ba shi ne zai fitar da Najeriya daga abin da take ciki ba abin da zai fitar daga Najeriya daga abin da take ciki shi ne gaskiya da adalci Shehu Usmani yana gaya wa sarki Yunfa wanda sarki Yunfa fa ba ma guje bane musulmi ne amma azzalimi shin yake ce mishi ka sani da cewa Allah madaukakin sarki baya barin gwamnatin da take zalunci ta kai labari. Jama'a, zalunci akai har zalunci a wurin zabe, aka fito aka ɗibi malamai ƴan ƙauye gidadawa aka je aka kai su Abuja, aka kunna musu air condition, aka ba su mirinda a Abuja suka sha, kawai sai suka fito suna cewa shikenan sai ayi sulhu, ba ayi da ayi sulhu ba za a yi ridda. Gidadawa ne daga cikin maluma waɗanda ba su san air condition ɗin Abuja ba. In ba haka ba, yaushe ba ka ce an yi zalincin da kai kace za ka yi faɗa da shi, kuma ka dawo kana cewa a shikenan sai a zauna sai a yi sulhu. Sulhu ba dole ba ne ga mutumin da aka zalince shi, in dai har ya yarda an zalince shi, an yarda an zalince shi, aka ce za a kai kotu, in ya ce ba zai karɓi sulhu ba sai a ce a tsaya a yi hukunci, an yi adalci kenan. Amma a ce wai har in aka ce a yi sulhu ka ce ba ka yarda ba, wai a ce ka yi ridda, me ya kawo babu ridda a cikin abin? To duk farko sai a ce ma kowa ya ridda a cikin al'amarin. Jama'ar musulmi, maganar gaskiya da muke magana, wallahi magana ce wadda yake a yau duniya an haɗa kai a wajen rufe ita gaskiyar, an kuma haɗa kai a wajen bayyanar da ƙarya da kuma mara mata baya. Ku dubi siyasar yau da take faruwa jama'a. Musharraf shugaban ƙasar Pakistan ya kwaci mulki da ƙarfin tsiya ta hanyar cin amana, saboda Amerika ta yadda da shi sai ya rinka kama 'yan Taliban da 'yan Afghanistan da 'yan Al-Qaida yana miƙawa Amerika don Amerika ta yadda da shi. Amerika bayan yadda da shi har kuɗi ma ta rinka ɗiba tana bashi, da ta tabbatar amfanin shi ya ƙare yau wata guda rak, sai ta koro mishi wata fitinanniya. Wannan fitinanniyar tana dura ƙasar har yau, ƙasar ba ta zauna lafiya ba. Yanzu kuma ana so a jijjige shi. To in aka jijjige shi sai a ce an danke shi, an kama shi, ana tuhumar shi da zalunci da kisan kai. Kisan kan suwaye ya kashe 'yan Taliban da 'yan Al-Qaida da ya kashe, sa shi aka ya kashe su. To kuma za a kai shi kotu a ce ya yi kisan kai, kamar yadda aka yi wa Saddam Hussein. Saddam Hussein, Amerika ce ta sa shi ya kashe waɗannan 'yan Shi'a a Abdijai, kuma ta zo ce mishi hukuncin kisa a kan danne ya kashe su. Castelo, Amerika ce ta ba shi ainihin ƙarfi, ta ƙarfafe shi ya kashe 'yan uwan shi baƙaƙen fata duk da tsaye musu hannu. A yau Amerika ta sa mishi harƙa, sarƙa, hannu da ƙafa, yana can an kai shi kurkukun duniya, za a yi mai hukunci a kotun duniya a kan ya kashe talakawa, kuma sa shi aka yi. Ya jama'ar musulmi, ya kamata mu sadaka game da irin wannan ainihin siyasar duniya da take gudana. A yau in ka goyi bayan ƙarya, malami ne kai, ɗan siyasa ne kai, mai kuɗi ne kai, to za ka ji sunanka a rediyo, za a yi da kai, za a yi komi da kai. Idan ka ce za ka goyi bayan gaskiya kuma, sai an ɓata sunanka, sai an lalata tarihinka, sai an yaƙe ka, sai an yi faɗa da kai. Amma kar mu manta da cewa Allah madaukakin sarki yana cewa wa inna jundana lahumul ghalibuna, lallai na mutawaga su ne masu galaba, su ne masu nasara. To sannan kuma wani wurin me yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mu'mine ku ji tsoron Allah, duk inda za a faɗi a tashi ku zama kuna tare da masu gaskiya. Ma'ana bayan kasantuwarku masu gaskiya, kar ku ji tsoron bayyana tare da masu gaskiya, don yana daga cikin abin da ayar nan take son ta isar mana na saƙo, shi ne bayan ka kasance mai gaskiya, to duk inda masu gaskiya suke kai ƙoƙarin haɗa kai da su, kaka ji kunya. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya. Wannan dai ne nasiha ce wa 'yan uwan shi, innahu wallahi ya ha'ula, ya ku waɗannan 'yan uwan tafiyata, na rantse da Allah, ina tabbatar muku da cewa la yunjikum illa sidq, gaskiya ce kawai za ta kubutar da ku daga wannan halin. Wallahi duk a gama munafunci, duk ɗan siyasar da ya taso ya ce gaskiya sai a kashe shi. Akan haka aka kashe Bola Ige. Bola Ige ba musulmi ba ne, amma cewa ya yi a yi gaskiya, an ce za a gyara nefar Najeriya, an fitar da kuɗin da za a gyara, to a gyara din dan a tabbata abin da aka faɗa gaskiya ne shine aka bi shi gidan shi aka yanka shi akan me akan gaskiya amma kar ku manta da bola ije aka yi yakin samun wannan nasarar da aka kai ga samun mulkin amma da ya dare ce a yi gaskiya sai aka kashe shi me yasa aka kashe matan Rimi Sa'adatu akan gaskiya me yasa aka kashe Malam Jafar Mahmud Adam akan gaskiya me yasa aka kashe Okabibo akan gaskiya duk wani wanda aka kashe akan ana tsoron zai faɗi wata gaskiya ne wanda in ya faɗa to za ta kawo cikas ga wata ƙarya da ake so a yi yaushe ƙasa za ta zauna lafiya wallahi mutanen Najeriya ku saurari bala'in da zai biyo baya wallahi ba za ta zauna lafiya ba a rinka kashe mutanen da ba su ci ba ba su sha ba akan tsoron za su faɗi gaskiya tun ba su faɗa ba babu yadda za a yi kuma ku dawo ku zauna lafiya a ƙasar ku ku saurari bala'i kowane iri ne Allah zai iya saukar muku ba wahayi ake mana ba ba mu san irin bala'in da Allah zai saukar muku ba zai iya saukar muku da bala'in amai da gudawa zai iya saukar muku da bala'in kafewar ban fetur zai iya saukar muku da bala'in rashin zaman lafiya wani wata musiba ta wuce musiba da ƙasar Iraki take ciki a yau a ce a yau kafin a yi bam kafin ban ya fashe a hotel ya fashe a masallaci so 50 kafin ya fashe a hotel so daya a ina aka saba bam yake fashewa a hotel wurin yan iska amma kafin bam ya fashe a hotel ya fashe a masallaci wannan ne ce musiba ce kar mutanen Najeriya su taɓa tunanin cewa jinin waɗannan abriya'u ɗin waɗannan barrantattun da ba su cancanta a kashe su ba arnansu da musulminsu kar a taɓa tunanin cewa Allah zai bar jininsu ya tafi a banza don Allah ba a zalimi ba ne kuma waɗannan mutane an bi an kashe su kuma an ja baki an yi shiru an ce wai ba a gano waɗanda suka kashe su ba an yi bincike iyakar bincike Allahu hasibukum Allah zai muku hisabi kuma wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ina kana wannan aya tana magana da ku kai tsaye mutanen Kano wa idh qataltum nafsan kuka kifan kai fadara'atun fiha sai kuka fara mudara'a wannan yake yan dariƙar Tijjaniya ne waɗannan sai yan Kadiriyya ne waɗannan sai yan Taliban ne waɗannan sai yan Shi'a ne waɗannan sai yan siyasa ne waɗannan sai CIA waɗannan sai America da ka ce to shikenan yanzu matsalar ta ruɗe fadara'atun fiha sai ka kawo mudara'a aka jefa kan wannan aka jefa kan wannan laifi bai da ubangiji wai in ji Bahaushe kowa yake dauka ko kuma wai sai aka ce to matsalar ta kawo rudani an kasa gane wanda yayi to sai Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah sai ya fitar da abin da kuke koyewa jama'a mun fahimci wannan da kyau a je a kashe malami a cikin masallaci mahaddaci makarancin alqur'ani yana cikin sallar asuba anya sarkin Kano a duba yaro zaka yi daukan wannan bala'i gwamnan Kano shekaru zaka yi daukan musibar nan malaman Kano da kuka yi shiru zaku yi daukan wannan bala'i ɗaliban Malam Ja'far da kuka yi shiru ba abin da kuka yi wannan musibar za ku iya taranta ku saurari abin da zai biyo baya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna sai Allah ya fitar da abin da kuke koyewa menene yasa aka kashe Ja'far Mahmud Adam ana tsoron zai bayyana gaskiya game da zaluncin da aka shirya za a yi kwana biyu zaɓen da ke zuwa yasa aka ce a je a kashe shi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna sai Allah ya fitar da abin da kuke koyewa amma wallahi al'azim babu yadda za a yi jama'a ko dabbobi ake kisa kisa irin wannan na zalunci a ƙasa Allah ya bar ƙasar ta zauna lafiya haka saboda annabi cikin annabawan Allah ya zauna gindin bishiya cinnaka ya harbe shi ya ji zafi ya kashe wannan cinnakan sannan ya ji ya barbada wa sauran cinnakun kanan zuriya kunna musu wuta sai da Allah ya mishi wahayi ya ce wahalla wahida me yasa baka kashe wadda take je ka ita kadai ba
kuma me yasa ba za ka kashe su gaba ɗaya, me yasa ka kashe su da wuta? Baka san cewa wanda ke halitta shi ke azaba da wuta ba? Ku ɗauki wuta bindiga ku dankara wa malami makarantun Alƙur'ani, ku fata-fata da jikin shi akan kawai matsalar zai faɗi gaskiya, gaskiyar da ba kwaso akan kun kawo kuɗi kun bashi ya ce ba zai karɓa ba, a bar gaskiya ta rayu. Yau me ya hana sojoji su zo su karɓi mulki a ƙasar kenan, tunda an ce wai mulkin demokuraɗiyya wai mulkin adalci ne? Yau ina adalci? Babu, babu. A nan sabon garin Zaria zaɓe aka murɗe mana, ƙiri da muzu aka murɗe zaɓe aka yi zalunci, sai aka ce wai yaranmu da suka tsaya suka yi gwagwarmaya a kan hana zalunci a zaɓen da ya gabata, to a kama su a kunne su saboda zaɓe na gaba za su sake ba da wahala. Har ofishin CID da muka je a Kaduna karɓo su, abinda aka ce mana kenan. Yaranku ba su yi laifin komai ba, amma 'yan siyasa sun ce mu rufe su ne, saboda in mun rufe su zaɓe na gaba ba za su ba su wahala ba. Sai muka ce to ko yanzu CID yanzu ba gwamnatin ƙasa ba, ƙasa kuke wa aiki ba, 'yan siyasa kuke wa aiki kenan. Wato duk wanda ya samu mulki in yake muku ga yadda yake so, haka za ku yi. Hukumar CID hukuma ce ta gwamnatin tarayya, ɗan sanda a ƙarƙashin gwamnatin tarayya yake. Don da wani karabutun ɗan siyasa a jiha ko a ƙaramar hukuma zai ba CID doka? Cin hanci aka baku ko me aka baku? Haka suka kama yaranmu suka ɗaure su daga local government na jihar Kaduna nan jama'a, aka je aka zuba su yadda kuka san mushen kifi, sai a zuba mutum 30 ko 60 a ɗaki ɗaya, ba fanka, ba air condition, ba wutar lantarki. Me yasa azzaluman 'yan siyasa suka ce musu wai su kama waɗannan yaran su ɗaure su, kuma wai har da bakin wasu zindiƙai daga cikin malaman Izala, maciya amanar Izala, waɗanda Izala so da ta tsine musu albarka? In ba haka ba, yaushe ɗan Izala da yake tsayawa don kare zalunci da bid'a, za a ce malamin Izala zai bada dokar a kama suwane da suwane don kasa kawo matsala? Don me? Idan kujera ta zauna za a kawo kujera hajji a bashi. Allah ya tsine kujera hajji albarka ta haramun. Nawa kujera hajji take? Kujera hajji naira 500,000 ce. 500,000 har wata kuɗi ce da za ta sake asarar imaninka? Hajji ba farilla ba ce sai in kana da hali? Ne Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila, wanda yake da ikon zuwa to dole ya, wanda bai da iko ba farilla ba ce. Kujerar hajji ta halal, halal in aka kawo aka baka wata farlanta gare ka ba, za ka iya sai da ita ka je ka sai buhun masara ko kai wa gidanka fenti in shi ya fi amfani gare ka. Ba farilla ba ne ka je, ba mustahabi ba ne, halal ne kawai in ka ga dama ka je. In baka ga dama ba, ka sai da ita ka kashe kuɗinka, sai wanda kai da kanka ka samu hali da iko sannan ta farlanta a gare ka. Amma akan za a baka kujerar hajji ko umara, ko za a yi maka sadaki, ko za a baka ragon suna, ku ɗaure wa ƙarya gindi? Saboda haka jama'a, mutanen Najeriya, kar ku gaji sai an yi faɗa da zalunci. Matasa, kar ku yi sauna sai an yi faɗa da zalunci, domin in zalunci ya rayu a ƙasa komai lalacewa yake yi. Sallah ba ta kyau, azumi ba zai kyau ba, tauhidi ba zai kyau ba, komai ba zai kyau ba. Ku dai ji abin da wannan bawan Allah yake cewa, innahu wallahi ya ha'ula la yunjikum illa sidq, ba abin da zai kubutar da ku sai gaskiya. Saboda jama'a, kowa ya kace akan gaskiya, a kada, a raya, a daka, a yi lukui, da ka buɗe baki sai ka ce sai dai an tsaya akan gaskiya, sai a ce baka daku ba. Imamu Ahmad sai da aka dakai, aka bugai, aka wulakanta shi, ta kai Imamu Ahmad ake ɗauka a saka a cikin mangalar raƙumi a ɗaure, tashi tun daga Naisabur har Bagadaza, kamar ka ce a ɗauki mutum tun daga Kaduna a kai shi har Legas a cikin mangalar jaki. Su biyu aka ɗauka, ɗayan kafin a yi nisa ya mutu, ana tun su aka zubar da shi ɗaya ya mutu. Imamu Ahmad yana farfaɗowa, aka ce ma kauluka fil Qur'ani, ya ce innahu kalamullah. me zaka ce game da Qur'ani magana Allah ne ko ku sai ce magana Allah ne sai aka ce bai da ku ba a wuce da shi kuku haka aka azabtar da shi amma ya kafe akan gaskiya ku ji tsoron Allah malamai malaman Najeriya yanzu ku kadai kuka rage ake sare ba ku kwaci mutane daga zalunci idan kyautar mota ko kujerar hajji ko gida ko mota ko menene ya dauki hankalinku talakawan Najeriya sun shiga uku malaman kawai yanzu ake jira yan siyasa mutu yawancinsu sun jilmiye malaman bid'a sun riga tuni su kam dama sun fata ba ma a maganarsu su waye ake sa rai sarakunan gargajiya da suke so a yi musu tanki a kofar gidansu kawai shikenan suke kai daidai malamai kawai ake sa rai waɗannan malamai kuma malaman sunna malaman gaskiya kuma ka mutu baka je hajji ban baka da hali Allah ba zai tambaye ka ba dan wajiyo har ya mutu bai je aikin hajji ba je ka karanta tarihin shi shehu dan wajiyo har ya mutu bai je aikin hajji ba bai da kuɗi bai da hali bai je ba dan a ƙasa ake zuwa lokacin ko a jaki bai da hali manyan malamai da yawa kana karanta tarihin su sirra alamin nubala sai ka ji an ce ya rasu bai yi hajji ba saboda mai bai da hali amma fa akwai kudin zalunci a lokacin akwai bukishish akwai rishwa akwai cin hanci akwai irin wannan hajji da umara ta yan siyasa duk akwai ta a lokacin amma ba za su halatta wa kansu su je ba saboda sun san zalunci ce ku ji abin da yake cewa sai ce falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi dan haka daga cikin ku kowa ya tashi addu'a amma in zai addu'ar ya roki Allah Allah ya biya mana wannan bukata ya fitar da mu daga wannan halin yayi tawassuli da wani abu da ya san ya taba yi da gaske da gaskiya a ciki ya aje ƙaryar yau gaskiya ake nema ya aje ƙarya yau gaskiya duk kowannan ku ya dubi me ya taba yi na gaskiya wanda wannan abin na gaskiya ya roki Allah da shi Allah ya yi mana halin da muke ciki وقال واحد منهم سيدا daga cikin su yace Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ajirun ya Allah ni dai ka san cewa ina da wani dan kwadago wato labora na dauko aiki anima li ala sarqin yemin aiki akan zan bashi kwando guda na shinkafa ko buhu guda na shinkafa min aruzin kwando guda na shinkafa saza haba da ya gama aiki sai ya tafi shi wata rakahu bai karbi wannan shinkafa ta shi ba wa inni amattu ila zalika alfarq sai na dauki wannan kwando guda na shinkafa fazara'atuhu sai na je na shuka shi fasara min amrihi an nishtaraitu minhu baqara da na girbe wannan shinkafa sai na je na sai ainihin shanu wa annahu atani yatlubu ajrahu sai yazo yana neman in biya shi ladan aikin shi fa qultu a'mid ila tilka al-baqar fasuqha sai nace mishi je ka wurin wadancan shanu kaga shanun can garke guda eh to kora suka tafi da su kana li sai yace inna mali indaka farq ya aini kwando guda kawai nake da shi min aruzin ya aini shinkafa fa qultu lahu sai nace a'mid ila tilka al-baqar tashi ka je ka wurin shanun can fa innaha min zalika al-farq daga wannan kwandon ne na shuka har ya kai ga waɗannan shanu fasaka ha sai je kora shanun gaba daya a cikin riwayoyin da muka yi ishara a baya an nuna cewa shanu da raƙuma da awaki da tumaki da bayi garke 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 har garke hudu zuwa garke biyar jama'a wannan amana ce ko ba amana ba to abinda muke son ahli sunna kenan ya zama wanda duk ya zan akwai amanar shi a hannunka komai daren dadewa kana nan sana da ita ka mayar mishi yanzu wannan wace irin dadewa ce ta kai har a ce kwando guda na shinkafa ya yadu ya zama garken shanu awaki raƙuma bayi da tumaki ai kun ga wannan dukiya ta dade ba dai a shekara biyar ba dan duk abin da aka kira shi garke tafi ka tambayi makiwata ka ji kwaya biyar za a kira su garke ne to garken shanu shekara nawa ke hada garken shanu daga saniya daya raƙuma daga raƙumi daya har su zama garke kaga tarin shekaru ne amma bai sa ya manta ya ci amana ba ahlus sunna kun ji haka ake so ku zama kun dadewar haƙƙin mutum a hannunka in yazo ka nuna mai kai ahlus sunna ne na'am wani daga cikin ahlus sunna mabiyin annabawa da suka gabata annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin shi yace dan kasuwa ne yaje zai yi kasuwanci da ya isa zai yi kasuwanci sai ya samu cewa ga kayan da zai siya sun sako sun yi arha kuma kuɗi sun ƙare mishi shi kuma bai san kowa ba sai kawai sai ga ga wani ɗan kasuwa shi kuma ya sauka ga kuɗin ba abin da zai siya sai kawai sai ya ce bawan Allah a ramin waɗannan kuɗin naka ka ji tsarkin zuciya irin na mutanen da ba su san juna ba fa shi nan yana cewa ne yau ga kaya sun yi arha ga kuɗina sun ƙare wannan kuma yana cewa ni kuma ga kuɗi na zo da su yau ba abin da zan siya sai ce to ba ni kuɗin mana sai ce in ɗau kuɗi na in baka yau ban san ka ba wa zai tsaya maka ya lamunce ya zama garanto sai ce Allah to in baka dawo ba wa zai biya ni sai ce Allah sai ce to ai madalla tunda dai Allah ne ya tsaya maka to ga su kaji mutanen da kenan mutanen da annabawa suka karantar da su karatu masu tsarkin zuciya sai ya kawo ya bayar ba a rubuta suna ba babu adireshi ba email ba postal kaza ba kowa Allah kowa ya yadda da shi shi ya yadda da cewa ba zai yadda wannan ya ci sunan Allah ya ci amanar shi ba shi kuma ya yadda da cewa ba zai ambaci sunan Allah ya zai ci amana ba kowa ya sa Allah a zuci saura kawai sai ya ɗauka ya bashi ba shaida ba komi ya je gama siyayyar shi ya haɗa kaya tafi garinsu yaushe za ka kawo kuɗi ya ce rana ita yau yau ne kasuwa ke ci to rana ita yau mu haɗu a nan ranar ke bawan Allah nan ya shiryo kuɗi tsaf ya taho da su ya tsaya zai shiga jirgin ruwa a tashar jirgin ruwan garinsu babu jirgin ruwa ya rasa yadda zai yi sai samo ice sai faskara shi sai dubi kuɗin sai shirya a ciki sai samu takarda sai rubuta wasiƙa bayan gaisuwa ni ne da na karɓi dukiyarka da sunan Allah cewa Allah ya tsaya min zan dawo maka da ita rana ita yau sai dai kai co ban samu jirgin da zai kawo ni ba don haka ga wannan amanan nan na turo ta ta hannun Allah da na karɓa da sunan shi ya isar maka sai mai da ice ya haɗa sai ya sa igiya ya ɗauye sai ɗaga ya ce ya Allah da sunanka na karɓo ka ga uzuri na ya Allah ka isa zuwa ga mai shi sai jefa cikin ruwa kawai sai koma gida wallahi duk wanda ya yarda da Allah sai Allah ya fitar da shi kunya duniya da lahira da ya jefa kawai wancan mutum yana can shi kuma tashar kasuwa ta jirgin ruwa yana jira yana mamaki ya yi salati ya salawa ubangiji ta bahaushe yanzu mutumin nan ya ɗauki sunan Allah ya ci amana ta zamani ya fara lalacewa ya yi da mamaki sai kawai sai ya gato shi ne da ya ci amana ta da sunan Allah bari mu tafi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya juwa zai tafi cikin mamaki sai ga ice na yawo a ruwa sai ce to bari mu ɗauki wannan ice in je ko fakkara mana ayi mai tuwon yau sai ya ɗauki ice ya tafi gida ya je an faskara ice kawai sai ya ga kuɗi sai ya ga takarda sai ce Allahu akbar amana Allah ce ta isa jama'a yau ba ahlus sunna ne a duniya ina ahlus sunna ina waɗanda suke bin aqidar annabawa ina mabiya gaskiyar da annabawa suka zo suka karantar yanzu a kasuwar Zaria ta sabon gari ko a kasuwar sabon garin Kano ko a Mande market ta Maiduguri ko a kasuwar Alaba ta Lagos babu ahlus sunna ne mutanen kirki me yasa ba a ganin gaskiya tana rinjaye akan ƙarya kun san wata salala ta gaskiya ne ka samu ɗan kasuwa ƙwaya ɗaya fa a cikin kasuwa mai gaskiya sai Allah ya ɗaga sunan shi kowa ya san shi a garin cikakken mai gaskiya ɗari bisa ɗari in aka samu Allah ba zai bar kasuwar ta shiru ba sai Allah ya bayyana shi kowa ya san shi sai garin ya ɗau labari kowa ya san shi cewa shi mai gaskiya ne a nan kasuwar sabon garin Zaria fa ake da dattijo أهل السنة من السابقين الأولين من أهل السنة والجماعة في نيجيريا ألاج موسى جونال zare yake cewa nake kyan dinki in ka zo wannan sai ce maka sule wannan sai ce maka sule da taro kuma irin su daya sai kace ah yo ne babanci sai ce irin su daya amma wannan old stock wannan new stock wannan tsohon tsari ne dan haka na faro shi yana nan akan kudin shi na da sule kwabo goma wannan kuma sabon siyowa ne shi kuma yanzu sule da taro saboda naje ya karu sai kaga mutane sun wawashe mai arhan ba zai koya mai arhan a ko kuma ya hada yake dukan su sule da taro sai kowanne bayyana haka duk wanda ya zauna kasuwar sabon garin zariya shekara 30 da suka wuce zuwa shekaru kadan da suka gabata ko bai san Alhaji Musa Gumal ba ji labarin shi da Allah ya tashi karrama bawan Allah nan sai ya dauke shi ya kai shi aikin haji shekarar da aka yi haji irin ta manzon Allah aka hau Arafa ranar Juma'a sai Allah ya dauki ran shi a can wannan ba karama ba ce karama ce wannan in cikin sufaye ne yanzu wannan hoton shi ma sai kai cuku-cuku za ka samu ka siya dan kamar na kai ma ka samu karama ina fata an gane to idan kuka gane wannan jama'a wallahi gaskiya yan kasuwa ku tsaya ku yi gaskiya ba riba ce kudi ba ba yawan dukiya ce kudi ba albarka ita ce abinda manzon tsira yake cewa rahimallahu ra'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a Allah ya ji kan mutumin da ke siyowa da araha ya siyar da araha ka samar wa al'umma sauki ba ka kuntata wa al'umma ba kuntata wa al'umma sai ga Allah ya kuntata maka saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaihim fashquq Allahumma alaihi ya Allah wanda ya rike wani al'amari na al'umma ta in ya kuntata musu Allah ka kuntata mishi sai kaga Allah ya baka ka habaka amma in ka tashi mutuwa sai kaga Allah ya karya ka sai an sai da teburan shagon ka za a hada a biya kudin kati na asibiti ma ba fara magana kudin aiki ko kudin magani ba tukuna saboda ka kuntata wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku ji wannan abin da yake ce musu kenan yace babu abin da zai fitar da su sai gaskiya sai ga wannan bawan Allah ya rike wannan gaskiya sai ya tuno ta a wannan rana to yanzu wannan gaskiya da ya kiyaye da amana da ya kiyaye to sai ya addu'a yace ya Allah fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika min khashyatika fafarrij 'anna ya Allah in dai nayi wannan abin saboda tsoranka ne ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki fansahat anhum as-sakharatu sai wannan dutse sai ya matsa kadan daga gare su amma fa bai gama bude ba yadda za su iya fita to wannan kuma ya nuna mana kenan idan bala'i idza amma al-bala wa idza ammat al-balwa wal-balaya wal-balbala idan bala'i da musiba da annoba in yayyanya ne al-umma to ana buƙatar gudunmawar kowa wajen addu'a kada a ce kawai suwana ne za su yi addu'a suwana su shiru'a kowa ya tashi yayi kuma kowa ya tuna aikin alheri to daga nan ne zaka ga ranar mutanen kirki kenan ranar salihai a lokacin za ta zo mutanen kirki waɗanda suka tsare bakinsu daga cin haramun mutanen da suka tsare bakinsu daga faɗin haramun daga faɗin ƙarya daga faɗin zalunci mutanen da suka tsare farjinsu da al'aurarsu daga ainihin cin amanar kansu to a ranar ne za a ga amfaninsu domin Allah yana cewa innama ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin kadai Allah yana karbe ne daga masu tsoron shi idan kazami ne kazamar aqida ne kazamin aiki da magana ya roki Allah Allah baya karbe in yayi ibada Allah baya karbe in ku kaga zahirin karbe istidraji ne shugo shugo ba zurfi ne ya jama'ar musulmi ku duba halin nan da muke ciki yanzu a Najeriya yanzu bari za a yi kawai a ce to shikenan ana jiran wai yan siyasa ne wai za su fitar da duk wanda yake tunanin yan siyasa ne za su fitar da mu daga halin da muke ciki ko mulkin soja ko wani irin nau'in mulki ko na iri ne ya tabka kuskure jama'a kowa da ya ga siyasa daga fara ta kowa ga kazantarta daga an yi zabe da wata uku zuwa wata hudu sai zaman manya-manyan shugabannin sai a gano su makiya amana kansu ne da cin amana kasa yanzu jama'a ba zai zama mana wa'azi ba senate president guda nawa aka cire shugabannin sanatoci guda nawa aka cire kuma akan me aka cire su akan rashin gaskiya daga hawan sabon shi ma har ya dandana rashin gaskiyar har ya ce saranda zai fita me yasa ya tsorata zai fita me yasa bai yadda ai bincike ba har ya yadda ya yi rashin gaskiyar ku duba yan majalisa an je an dauko mai shampo shampo mai kitso da shampo an zo an sa ta wai injin tausa da fentin gidanta miliyan 300 da wani abu da kan banda mijinta wake mata tausa 300 da wani abu miliyan talaka fa bai san wannan kudin ba fa shi yasa ake zaune lafiya Allah talaka bai san miliyan ba shi yasa ake zaune lafiya a Najeriya mun muna faɗe talakawa ba su mun san miliyan shi yasa abin ya nemi mana bashi amma talakan Najeriya bai san miliyan ba Allah randa kuka kuskure talakan Najeriya ya san miliyan ba za a zauna lafiya ba bai san miliyan ba bai san miliyan ba ya gane miliyan ya gane kirga 300,000 sai ce miliyan nawa kenan bai san miliyan ba talauci ya rikita shi har bai san adadin kuɗin da ake zalunta shi ba ai shi yasa al-imam al-bukhari ya kawo wani ra'ayi a nan cikin littafin shi ra'ayi ingantacce na fiqhu yace in ka zalunci mutane ko ka ce siyafe maka ba zai yafu ba sai ka faɗa musu adadin zaluncin dan su ji nauyin shi ka cuci mutane sai ka shirya za ka tafi umara ko haji sai ka zo to da Allah a yi dan kurakure ne sai to Allah ya ce mu ranka ya Buhari ce ba tai ba baba Buhari din siyasa ba dan ka ku jana magana siyasa ba Imam al-Bukhari Imam malaman hadisi ne wannan da fiqhun duniya yace ba tai ba sai ka ce miliyan kaza sai suka ce to ranka ya dade menene miliyan sai ka ce to har ya kin ga naira 100 to so 100 to so 100 to so 100 kai ta ji 100 so 100 ta ke ka ce to haka to so 10,000 sai ka suma wallahi jama'a tsohuwa ce gwamna ya je ba ta naira 500 sabuwa hayyar celebration take ba ta san adadin kudin ba nunawa take duk da kwanda ta sai ta fito da shi ta ce gwamna ne ya ba ta naira 500 ke tana ta lissafin abubuwan da za ta yi da su naira 500 irin waɗannan su ne talakawan Najeriya daga ɗauko mace tana shampo aka murɗe zaɓe aka ba ta wai shi ne wai har za ta gyara gidanta da injin tausa shi ne miliyan jama'a 600 kuma ba yi wannan bala'i jama'a kuma kai in ka ganta ka san daga cikin yunwa take da wahala wuyan taramin yunwa ne da wahala kwaɗangan tana tafiya kamar ɗuwawar raƙumi amma wai a haka wai har za ta ci miliyan 600 ko kashe ta aka yi ba za a biya diya ta miliyan 600 ba ko kashe ta aka yi diya ta ba za ta kai miliyan 600 ba amma na talakawa ne ya jama'ar musulmi mutanen nan waɗannan kuɗin suka sace waɗannan kuɗin da aka sace su suka ja mana yau ba mu da ruwan famfo jama'a ruwan da ke Najeriya ya yi yawa yana hallaka yana cin wurare yana jan erosion yana rarrace ƙasa saboda an rasa yadda ba da shi amma kuma wasu na kwana da kishi ka je cikin jihar Bayelsa wannan yana guwan ka gani a tsibiri suke ruwa ne ya kewaye su amma kuma babu ruwan famfo a garin shiga cikin Yola ta Adamawa ka gani duk shekara sai ruwa ya kashe mutane ya ci gidaje amma kuma babu ruwan famfo an bar wata boɗin ta mutu ka je ka ga masana'antunmu masana'anta nawa aka rufe daga Bara zuwa Bana tsakanin Kano da Kaduna ma'aikata 1,000 suka rasa aiki me zai sa ba za a samu 'yan kalari ba me yasa 'yan sara suka ba za su yi yawa ba me yasa ƴan kwanta kwanta ba za su yawa ba, ya ƴan ekomo ba za su karu ba? Waɗannan mutanen aka ce mutane 50,000 aka kora wata biyu da suka wuce daga Kaduna saboda an rufe ma'aikatun. Waɗannan mutanen 50,000 kana da mashin ɗin da zaka ba su da za su yi acaɓa? Kuma in ka ba su, ina fasinjojin acaɓar? Don kowa ya rasa aiki sai ce bari ya zo ya acaɓa, to sai zama nan ɗin ma acaɓar sai ta taɓe. Duk wannan sakamakon zalunci ne jama'a. Idan aka tashi yanzu an ce kudin aikin hajji kusan naira 500,000 ne, babu talaka a Najeriya ko kwaya ɗaya da zai iya biya. Duk wanda ya iya biyan naira 500,000 ya je aikin hajji ba talaka ba ne jama'a. Babu talaka ko kwaya ɗaya da zai iya biyan wannan, sai dai a biya mai ko kuma ya haƙura. Taro ne muka je na malamai bana a nan Makka suna tambayar nawa aka sa kudin aikin hajjin Najeriya. Don kimanta na faɗa musu da dola da kuma riyal, sai wani malami ya ce duk Saudi Arabia, inda a wata ƙasar ake hajji, ya ce duk Saudiya babu talakan da zai iya zuwa, sai manya-manyan masu kuɗi. To nake Najeriya ma haka, nake amma yaya za su fahimci haka? Yaya za su fahimci haka? Duk shekara sai sun ji 'yan Najeriya suna kukan cewa ba a ba su damar sun taho ba, an tare wasu. Sannan duk shekara alhazan Najeriya sun fi kowa siyayya, duk shekara alhazan Najeriya sun fi kowa tsaraba. In kai alhajin Najeriya ne mai basira, ba ruwanka da tsaraba, in ka je ba ka ci abinci ne kai mulmul, ka taho jidda da wuri. Duk alhazan suka taho za ka ga kayansu da ake tarewa ana zabgewa ana zubarwa, in ka kwashe kai ma sun yi maka yawa a tsaraba. Alhazan Najeriya ne kawai suke da wannan duk duniya jama'a. Sai na ce musu waɗannan galibinsu 'yan siyasa ne da manya-manyan masu kuɗi. Na ce don Najeriya mutane nau'i biyu ne kawai, daga talaka matsiyaci sai mai kuɗin tsiya, ba na tsakiya, ba ba a Najeriya. Daga talaka matsiyaci sai mai kuɗin tsiya, ba na tsakiya a Najeriya. Ka duba ka gani waye tsaka-tsaki a Najeriya? Ko dai talaka ne kana ɗan rabbana ta tabban minna, ko kuma kana can kana cewa inna ma utituhu ala ilmin indi. Amma ka duba da kyau ka gani waye yake rayuwa tsaka-tsakiyar rayuwa, shi ne wanda za a ce shi ne ba mai kuɗi ba ne, shi ba talaka ba ne? Lalle dai ko ka fada cikin talaka ko ka fada cikin masu. Wannan sakamakon zalunci ne da aka yi jama'a. Duk wanda ya zo yake zai yi adalci kwana biyu, in ya kauce, in aka ɗaga ɗuwawun shi, in aka ji irin satar da ya yi, sai ku ji zuciyar mutane ba za ta yafe mishi ba har abada. globalforum.com website ne na internet wanda yake bayyana gaskiyar me yake faruwa a duniya. www.globalforum.com. Ribaɗo shugaban EFCC na Najeriya ya ce a cikin watan August 2006, ya ce daga samun mulkin kai zuwa wannan shekara ta bara, wato shekara 46, ya ce shugabannin Najeriya a wannan tsakanin sun saci dalar Amerika biliyan 380. Ta ishe duk musulmin Najeriya, kafirai da arna, ta ishe su jali, jali wadataccen jali, kowa zai rayu babu bukatar kowa ta wajen kudi. Ya ce wannan ita ce ihsa'iya, wato shi ne figo na ƙididdiga abinda suka sata wanda aka sani, sauran kuma fa yace ana bincike a kai. To gaje ka sake hawa wannan website ɗin sai kaga update, sai kaga zuwa yanzu kuma mai bincike ya sake kaiwa zuwa gare shi. Dan zuwa yanzu an sake gano wasu masu halin beraye. Jama'a dole ne a tashi a faɗa da zalunci, amma mun ce a faɗa da zalunci shine a wayarwa da mutane kai, ba mu ce a je a bugi kowa ba, ko wani ya zo ya wuce a jefi motar shi, wannan ba shi daga cikin tafarkinmu. Amma dole ne ɗan Najeriya ya san halin zaluncin da ake ciki. Don me waɗannan azzaluman yanzu suna nan sun sake kafa tarko, sun zalunce ku ta wajen zaben sama da tsakiya, to yanzu kuma na ƙasan kusa da ku grassroots ɗin ma suna nan, kowa yana sanya wani ƙaramin azzalumi don ya zama wakilin shi a kanku wajen ya zalunce ku. ana wulakanta mutanen mu a Saudi Arabia, ɗan Najeriya ana wulakanta su, ɗan Najeriya ana wulakanta su a Ingila, me yasa ba za a wulakanta su ba? Shugabanninsu sun tona musu asiri, sun sace kudin kasar sun kai wa Turawa su aje musu a Switzerland. In ba haka ba, wallahi jama'a ina gaya muku, abu ɗaya Saudiya za ta nuna mana shine ta fi mu albarka addu'ar da annabawa suka yi mata. Wannan kuma fifiko ne wanda ba ma hasada a kai. Amma in dai tsabar kuɗi ce da arziki da nau'i-nau'i, shine bane nake faɗa musu na ce roba a Najeriya, roba za ta iya zama tattalin arzikin da zai haɓaka ƙasar. Ce wace irin roba? Sai na ɗaga takalmi na ce roba da ake wannan, na ce akwai garin da za ka je sai kai kilomita 5 kana tafiya a ƙarƙashin bishiyar roba a nan Najeriya. Sai wani malami ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan robar sai wani ɗan Uganda a wurin, wani ɗan Kigali, ina ne Kigali ɗin, Rwanda, sai ni ya ce to su kuma ita ce arzikinsu gaba ɗaya. Na ce to mu kuma wata local government ɗin ma gaba ɗaya, sai an sare ake samun rana take shigowa ƙauyen. Bishiyar roba ma ta yi musu yawa. Idan ka baro Gombe za ka taho Port Harcourt, wannan hanyar gaba ɗayanta wani irin sinadari ne da ake yin siminti da shi. In aka haƙe shi, kun san me yake faruwa? Gari na wayewa sai a samu ya sake cikewa. A Najeriya ne muke da wannan arzikin. Ɗiban shi ake da safe kafin maraice ya cike, ɗiban shi ake da daddare kafin gari ya waye ya cike. Mu muke da wannan arzikin, don haka aka je aka yi asha kasmenti a wurin. Wannan arzikinmu ne jama'a, ku ji wannan. Mun rayu a ƙasar nan a ƙarƙashin me? A ƙarƙashin noma na me, na gyaɗa da auduga kafin a samu man fetur. Yanzu jihar Bauchi har zuwa jihar Borno duk a kwance suke a kan man fetur. Ɗanyen man fetur ne likudi, ba a ma tona shi ba. Duk wannan arzikinmu ne. Allah maɗaukakin sarki Bahaushe ya ce bai taɓa tsaga bakin da zai hana shi abinci ba. Yawan mutane ba shi ne bala'i ba, amma yawa ba aiki shi ne bala'i. Ku je ƙasar China ku gani. Ƙasar China sun fi ko'ina yawa, amma kuma aiki ne musu yawa a ƙasar, saboda kowa an san yadda aka ƙirƙiro mai da aiki. Don haka ƙasar haɓaka take yi. Yanzu duk duniya kayan China ake aiki da su. Duk kasuwar Dubai yanzu kayan kashi 90 na kasuwar Dubai duk ƙirar China ne. Duk abin da America ko Canada ko Japan ko Jamus ko wace ce ta ƙera, kwana biyu za ka ga Chinese tayo irin shi da daraja irin shi, kuma ta rage mai kuɗi, saboda ga ma'aikata nan kowa ya zo ya aiki ya samu kuɗin jefa ne ya tafi gida. Amma nan ana nan kullum ana ce mana a yi allurar rigakafi, a yi allurar rage 'ya'yan haihuwa, a yi allurar a kashe 'ya'ya, mai 'ya'ya goma su koma guda uku. Saboda ba abinci, yaya za ku talauta mu bayan Allah ya azurta mu kuma ku ce za ku kashe mu? Ko kuka talauta mu ba? Allah ne ya talauta mu ba. Talaucin Najeriya jama'a is not a natural, ba abu ne da Allah ya saukar da shi ba. Mutane ne suka ƙirƙiro mana wannan bala'in. A danna kowane ɓarawo ne aman abin da ya sata. Ku ga cewa an talakawan ba su rayu ba. Yanzu kowa ya tashi sai ce zai tura ɗanshi Malaysia zai yi digiri. Nawa ake zuwa ake yin digiri a Malaysia? Waɗannan kuɗaɗen da suka bi suka biya wa ƴaƴansu kuɗi su je su yi digiri a Malaysia, idan aka ɗibo su, su kaɗai za su yi maganin matsalolin jami'o'in Najeriya. Domin ɗan talaka a Najeriya in ka aje mishi lafiyayyar naira 200,000 daga farko zuwa ƙarshen jami'a shi ta ishe shi. Naira 200,000, Allahu akbar, naira 200,000 jama'a ta ishi mutum ya fara daga 100 level har ya kai 500 level professional course, ya fito as an engineer ko as a medical doctor ko pharmacist ko lawyer, naira 200,000. Amma je ka kaga jami'a suka bude a nan cikin gida a ƙasar Adamawa fa, kuɗin rijista kawai na shekara ɗaya naira 2,000,000 ne. Shinkafar da suke ci ma daga America ake zuwa da ita a kawo ta har Yola, da naman da kifin, duk kifin da ke Yola da shinkafar ba ma za a ci ba, sai an kawo ta America saboda 'ya'yansu ne. za a kawo ta da kankara a ruwan sanyi a wuce da ita har a kai ta yola sannan ƴaƴansu su ci. Yanzu suna nan sun kirkiro kuma wani tsarin ilimi wanda duk inda kai karatu a waɗannan jami'o'in na Najeriya in ka fito wannan tsarin da aka kirkiro na cewa sai ka cika shi sannan za a ɗauke ka aiki, takardar digiri ko diploma ko masters ko PhD ta Najeriya ba ta kai daraja irin tsarin ba. Don haka sun tsara wa ƴaƴansu sun tura su makarantar, in suka dawo in ka zo ba kana fama da first class ba, kana da PhD ko kana da masters ko kana da menene, sai ka kawo sai a ce ayya, sai dai ita jami'ar ba ta da nagartar ta baka irin wannan certificate din, don haka ana so daga jami'a da ta cika sharuɗa kaza ne sai su ta kawo ƴaƴansu, shikenan sai su sassoka ƴaƴansu. Kuma shugabannin Najeriya da ku muke, kun zalunce mu ne, dole mu bayyana ƴan uwanmu talaka zaluncin da kuka yi, ku murɗe na mana mulki, ku ɗora wanda kuke so da ƙarfin tsiya, ku sace mana kuɗi kuɗi bi ƴaƴanku ku kai su makaranta inda kuke so. Duk asibitocin nan namu jama'a, duk asibitocin ba su kai su duba su ba, sai sun je ƙasar waje check up kawai, in za a binciki lafiyar shi ko lafiyarta, medical check up duk asibitocin Najeriya ba su cancanta ba. Sai a ce za a tafi Saudi German, za a tafi America, za a tafi Canada, za a tafi Ingila. Duk wannan jama'a kar ku manta muna magana akan menene, akan amana. Amana ce wannan na farko ya rike shi ne Allah ya bude musu halin da suka shiga daga ciki. Fitinar da talakan ya shiga yanzu, in ma yanzu aka ce za a fito a tsaye da ɗan takarar mai gaskiya, saboda su azzaliman sun bi sun babbake, sai ce kuɗin rijistar da za ka shiga, rijistar da za ka tsaya naira 500,000. To da shi ɗan takarar naku da kowaninku ma bai taɓa ganin naira 500,000 ɗin ba, don haka sai zama dai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma me muke cewa talakawa, ku tsaye da gaskiya, in kuka tsaye da gaskiya sai ku koma kuna tawassuli, kuna roƙon Allah da wannan gaskiyar, Allah ka kakkaɓe mana waɗannan azzaliman. Ba a yi musu addu'a, ba a yi musu muguwa addu'a, ba a cewa Allah ya tsine, in ka ce Allah ya tsine musu ba za su rabu da mulkin ba kenan, sai tsine musu albarka, sai su ƙara zama tsinannu, sai su ƙara azabtar da mutane. Allah ya kakkaɓe su, sai Allah ya turo musu wani ƙwaro, wani kutun soja, sai zai kakkaɓe su da addu'ar da kuka yi musu. Addu'a za a rinƙa, Allah ka kakkaɓe mana waɗannan azzaluman, a tashi ana sallolin dare ana tawassuli, Allah ka kakkaɓe su. Amma ku zo kuna rigingimu akan goyon bayan siyasar ko ba siyasar ba, ɗan takarar ko ba ɗan takarar ba, za su yi ta biyan kuɗin tafsirin ana sawa a rediyo, inda kawai sun san hayaniya kuke yi. Amma wani yanzu in ya gama tafsirin ya ce jama'a kowa ya ɗaga hannu, Allah ya kakkaɓe azzaluman Najeriya, sai ka ji ba wanda zai ɗau nauyin tafsirin ka a sa gidan rediyo. Sai ka ce to me ya za su, in ku ba azzalumai ba ne, me yasa ba za ku bari a sa ba? Yanzu wannan wa'azin da muke yi yanzu live nan, wannan za su yarda a sa a gidan rediyo? To in su ba azzalumai ba ne su bari mana, mu mun ce azzalumai muke wa da zalunci. Allah ya kakkaɓe azzalumai, Allah ya ɗoro musu annoba. Na gan kai azzalumi ne to sai ka ji zafi, amma kai ba azzalumi ba ne sai ka ce amin. Ina fata an gane. Kun ji gabar farko ta wannan hadisi, wannan mutum ya roki Allah saboda amana. Gaba ta biyu, faqala al-akhar, sai ɗayan yace Allahumma in kunta ta'lamu kana li abwani shaykhani kabirat, ya Allah ka san ni dai ina da iyaye uwa da uba dattawa manya, sun manyanta. فكنت آتيهما كل ليلة بلبن الغنم لي إن أزوى أن كاو مسنونا أواكينا سشاء فأبطعت عليهما ليلة وندري سيني جلتري بزو غريسو فجئت وقد رقدا سيني زونا سامو سيني بطي وأهلي وعيالي يتراغون من الجوع لأي أنا دماتانا سنة تقوكا سبو ريوة فكنت لا أسكيهم حتى يشرب أبوايا ni kuma dama a ɗabi'ata bana ba ƴaƴana da matana su sha har sai iyaye na sun sha. Yanzu wannan mutum yana gabatar da biyayyar iyaye a bisa kyautatawa matan shi da ƴaƴan shi, haka ake so ɗa na gari yayi. Fakarihitu an uqidhahuma to sai na ji kyamar in tashe su daga bacci wa karihtu an ad'ahuma fayastakinna li sharbatihima kuma sai na ji kyamar cewa ne kyamar in tashe su daga bacci kuma ne kyamar rabu da su ya zama kuma su kwana ba su sha wannan abun ba in ba su suna bacci abin ba dadi in tashe su kuma abin ba dadi sai na ji dai to ya banye falam azam antaziru hatta tala alfajr sai ban gushe ba sai dai na hakura na tsaya ina ta sauraron su farka har sai da alfajr ya kullo fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika min khashyatika fasarrij 'anna sai ce ya Allah wannan biyayya iyaye da nayi idan dai nayi saboda tsoranka ne Allah ka bude man halin da muke ciki sahat anhum as-sakhratu hatta nazaru ila as-sama' sai ainihin wato wannan dutse ya kauce daga gare su har sai da zan suna hangen sama kun ga budewa ta kai budewa kenan ko haka al'amari ne to haka anan garin ya taba faruwa jama'a mutanen gwariwa akwai wani zalunci da aka bade a nemi su ya aka yi ruwan famfo ya gagara anan zariya ne mu dai an haife mu nan mu tafi kogin yalo mu tafi kogin tsugugi ni ta iyo fiye da shekara 30 har yau kogunan nan ba su kafe ba an haife mu kowa ga zariyar dam har yau ba ta taba kafewa ba ga manya-manyan injina masu danno ruwa amma kuma tafi ka je ka tambayi danginmu mutanen cikin garin zariya watan su nawa ko shekarar su nawa rabon su da ruwan famfo ya dugo to me ya faru to mutanen zariya malamai ne waliyai ne ba yan iska ba ne sai suka ce to ba za su yi yaƙi ba za su yi fada da kowa ba sai kowa ya ɗauki buzu da carbi sai suka tafi filin idi suka zauna kowa ya tilawa qur'ani ya ja carbin shi ya yi salati ya faɗa wa Allah ya Allah an zalunce mu ga ruwa ya kewaye mu amma ba ma sha ya Allah wanda da yake da haƙƙi akan wannan ruwa Allah ka bi mana kadi sai aka turo mu ga alƙoli suka zo suka jijjifa musu tiya ga addu'a fa suke ba ƴan daba ba ne ba zanga-zanga fa suke ba ba su zagi kowa ba kuma tiya suka ya Allah duk wanda ya zalunce mu da carbi da buzu kuma ba da bindiga ba to me ya kai a zo a jajjefa musu tiya ga a tarwatsa su zalunci kaga addu'ar ma sai dai kai a daka addu'ar ma sai dai kai a daka shine muka hadu da wani azzalumin malami dan kwangila addu'a a Ka'aba ya dauko kwangila addu'a da carbi guda biyu mugu hagu da dama ni ban taba ganin ana carbi hagu da dama ba ma hagu da dama yake yi mugu yana yi haka nace wallahi ƙarya kake mun riga ka nace mun zo tun kafin azumin ya shigo mun fada wa Allah cewa wasu makaryata azzalumai za su zo ƙarya suke ya Allah wallahi jama'a haka na fada ina dawa shi ya Allah za a turo makaryata za a turo azzalumai Allah kafi mu sani ƙarya suke Allah karka saurare su Allah ka wulakanta su so da malaman su billahi allazi la ilaha illa huwa haka ne tawafi ina fada Allah da Hausa da Larabci don haka je ka ba ai ba wasa da gaske duk abin da ya da mai ka fadi dakin Allah ba aka ce ka zo ko fada ki kuma sai ka tsaya kana kara daga ne sama an ce ka fada abin da ya da mai ka ana jinka balle ka zo kusa shine wai sai shi wannan mugu wai sai ce wai to su dai an sa su ne su zo su yi addu'a dai abubuwa dai da aka yi dai kuma dai komai ya koma a zauna lafiya na ce wallahi ba za a zauna lafiya ba kun yi zalunci sai Allah ya karya ku sai Allah ya karya mutanen ku gashi na addu'a mu ta fara aiki alƙalan da suka nada suke biyan albashi su suke tumbuke su a ce zo ka rantse da alƙur'ani in ba ga tsoro ba zo ka rantse sai mutum ya gudu ce na daga qur'ani na ce wani azzalumin irin haka na ce kaga dai kai ce kana ta advocate sun zo muna ta ibada suna ta surutu muka ce nan wurin ba a surutu nan ibada ake ku bar mu ne ibada suka matsa na ce kuma surutun da kuke na zalunci kuna magana akan zabe qur'ani ne a hannuna ina karanta na daga na ce wannan me suka ce qur'ani na ce izu su ce wannan me take aka ce Ka'aba na ce na rantse da alqur'ani nan sai da ne haka so uku na ce wallahi zaben da kuka yi a Najeriya ƙarya ne kuma wallahi ba ku ci zaɓe ba na ce kuma nan Ka'aba ce kuma nan ƙur'ani ne nace ko ba ku dauka kuran ga inda gaske ne sai shi wannan mai surutun sai yake ha ba mallan hauka muke yi to kare banza a ce karinka da Allah kana musulmi me har sanin sai ba karinka ba ba ka da gaskiya ne akwai wanda ya tura malamai guda 400 malamai guda 400 daga gaya mini sai da na same shi ina istifsar ina tabbatar da haka magana take sai ce malamai 400 kusan jirgi guda kenan me yake so wai senator ne yanzu kuma governor yake so in 2011 tayi nake ba za ku ji tsoron Allah ba wai ba sai aka ce wai junior na ne muna secondary school nace bi'isal junior anta senata ne a yanzu wai ya fara tun daga councilor shi sama yake yayi councilor yayi chairman yayi house of assembly yayi rep yanzu yana senate wai kuma yanzu gwamnati yake so wai mutane 400 ya kawo Ka'aba yi mishi addu'a ya samu sai ku ji tausayin mutanen Najeriya ku tausaya mutanen Najeriya zalunci jama'a an zalunce mu kuma wai kar mu fada me yasa ku bar mu mara mana ai ba zagi muke ba mun fada ne mun tunatar da waɗanda ba su sani ba yanzu ba za mu fara advocacy akan wayar da kan talaka game da nawa ke miliyan 1 ya kamata a yi wa'azi a zo da miliyan 1 a kirga ta a gaban talaka talaka su gani nawa ke miliyan 1 ba su san miliyan 1 ba fa Allah ya sani ba sani ba ina fara muku wannan an yakinin mutuncin talaka a Najeriya ba sai abin da ake kira miliyan 1 ba wani dattijan in ma da za ka juya abin da jaka in ka ce jaka kaza sai rikice jaka kaza ne miliyan 1 sai ce to aka ce miliyan kaza yake eh to ina ake samun irin wannan kudin shi yana daukan babu waɗannan kudin ma shi sai ce to yanzu ko su dan tata suna da wannan kudin saboda yana ganin su dan tata su ne Allah ya yi wa kudi daga sa kan zalunce shi ku je asibitocinmu ku gani jama'a ku je makarantunmu mafi yawancin jami'o'in Najeriya yanzu a rufe suke mafi yawancin jami'o'in Najeriya a rufe suke mafi yawancin polytechnic ba su da injina na kayan aiki yanzu me yasa dan haka sai kaje ka fito daga jami'a ko daga polytechnic takarda ta ce ka iya in aka zo aka nuna maka injin a gaban ka sai gaban ka ya fadi wai malami ne yake karantar da computer sai aka zo ana magana akan server sai ce sabon nan wata na'ura ce kamar fridge ina sun fi da kai sai da dariya malam sai na fita da gudu kamar amai zan yi an ce saba ne shi ne karantarwan ne fa sai aka zo ana magana saba sai ce ai wata na'ura ce ba makon kamar fridge take kamar fa a ce me ce ce hula sai ce ai wani bandirin yadi ne bandir ne kato shi ne hula kaga shi malamin bai sani ba to me yasa bai sani ba shi ma haka aka koyar da shi da kwatance in ya ga hoton ta wani ya zo ana ta da kuskure sai ki ga ta yi kama da fridge zai ce fridge Allah kiyaye to kun ji wannan dai ya kyautata wa iyayen da ya kyautata wa iyayen sai addu'a da yake kyautata wa ta gaskiya ce wannan yana nuna mene kuma kyautata wa iyaye biyayya iyaye mutunta iyaye daukar iyaye da cewa sun fi mata sun fi ƴaƴa muhimmanci kuma sun fi su girman haƙƙi kuma in ka mutunta su sama da kowa daga cikin waɗancan da aka faɗi wannan mutuntawa ta gaskiya ce cikin tsoron Allah to ya zama ibadar da zaka iya roƙon Allah da ita fa qala al-akhir shi ko ɗayan sai yace Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ibnatu ammin yace ya Allah ka dai san cewa ina da wata ƴar babba yar babba wato yar wan uba ko yar kanwa uba min ahabbin nasi ilayya tana daga cikin mutanen da nafi kowa so wannan so da yake magana ba so irin na zumunci ba so irin na jaraba ya jarabtu da ya zina da ita wa anni rawattuha an nafsiha fa'abat yace kuma yayi ta bada kanta ya zina da ita sai ta ki illa an atiyaha bi 100 dinarin yace har sai da nazo mata da dinare 100 nawa ne dinare 100 dinare 1 shine daidai da naira 10,000 ta Najeriya to 10,000 so 100 nawa kenan miliyan 1 ko a gani miliyan ɗaya ɗauka ya bata don yi zina da ita sai kai mamaki haka ba ka je ka ga wata ta je ta samu guntun wando ta sa ta samu riga wadda ba ta kai rabin yadi ba ta makala ta matse jikinta sai wani fasiki ya ɗauke ta ya je zina da ita dare ɗaya sai ba ta kwangila ta miliyan talatin sai ta fitar da kuɗi sai ga ta sai narkekiyar mota ta sai ma keken gida zina kuma yi da ita matar shi ta aure tana nan tana gwagwarmaya da shi akan ya taimake ta ya bude mata shago da za ta rinka kasuwanci iyayenta suna ƙauye ta rinka kai musu abinci ba zai yi ba sai ce harkoki sun yi yawa a haka zai je ɗauko cuta ya zo kuma ya kakaba wannan mata aure ta gida ta fara mutuwa sannan ya mutu ko kuma shi ya fara mutuwa ya batta da bala'i na yaba wata yarinya wadda anyi yarinya ce kyakkyawa ta yi ilimi ta haɗu ta yi digiri ta yi digirgir wannan ya zo kowa ya zo tana ta ƙi ashe duk waɗanda ke zuwa ɗin ƴan duniya ne sai ka ce ko tana da aljanu ne ya ce kafin a ce ko tana da aljanu a binciki ne dalilinta sai ka ce an tambaye dalilinta ba ta faɗi sai na ce bari mu zauna da ita bari ka zauna da ita sai ka ce gaskiyar lamari duk waɗanda suke zuwar mata mutane ne waɗanda ba su da kamala ta addini ko rayuwa mutane ne waɗanda in ka aure su sai a ce wai yanzu dole ne mijinka sai ya zan yana zina yana neman mata ta ce ita kuma ba za ta iya kofin da mazinaci ba za ta iya haƙuri da mazinaci ta ce to in ta wannan magana sai a ce to yaya za ki ai duk mazan haka suke yanzu yana ce an tafka kuskure jama'a ku ji wannan fa zina ce zai da ita wannan miliyan ɗayan ko a wani zamani jama'a ta isa a bada sadaki fa ko ba ƙuraishiya yanzu ka je ka samu a makka in dai suka yarda za su baka sadakin da za su sa ƙarƙarin shi kenan in ma zai kai nawa ne ake sa sadakin ƴaƴan ƙuraishawa da ƴaƴan masu tabi'iyya a saudiyya nawa ne ake sawa ya yi tsada kenan sai a ce 200,000 a ce sadakin ya yi tsada saboda yayin talakawan 60,000 ne 30,000 10,000 to ita kuma yar manya da ake ganin ita da ƙuraishi ya ce balarabiya sai a ce sadakin ta naira 200,000 amma ka duba ya ɗau miliyan ɗaya ya ba ta yin zina da ita kuma yar bakwai shi ce akwai aure tsakanin shi da ita yau da ba sai aure ta ba amma haka sharrin yake a tashar AIT wadda ke da ofishi a Lagos da Abuja da Kano da Port Harcourt da ina ne aka hira da wata yarinya ta ce ta ɗauki wata ɗabi'a ne tana son ta gwada magashin da gaske ne suke son ta kokowa ta ce ita kyakkyawa ce mai sura sai ta fita kamar za ta yi shashanci sai namiji ya ɗauke ta sai ya je da ita ɗaki sai ta sharɗanta mishi kuɗin da zai bata yana tsuma sai kawo kuɗin sai bata ta ce sai ta raba kuɗin biyu sai ta ce za ta ɗauki rabi a matsayin sadaki su je babanta ya ɗaura mata aure.